ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وينهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوة أولنا مسلا تيبي تارن البركة مسلا تنغوال لغا أنن غرم بوشي أجهر بوشي أولنا يمشي نرى نر السبر ترى ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433, wanda kuma yazo daidai da 28 ga watan 7 miladiya ta 2012, inda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul nahl. Gabanin mu karanta ayoyin da zamu tsaya ga fassarar su, za mu ansa kaɗan daga cikin abinda muka samu na tambayoyi. Alal haƙiƙa ana samun tambayoyi masu yawa kuma masu amfani, to sai dai ba zai yiwu ba mu ce za mu ansa su duka, saboda in muka ce za mu ansa su gaba ɗaya to lokacin ma da muke da shi ba zai isa ba gaba ɗaya. Sai dai in a haƙura da tafsirin ansa tambayoyi, wanda kuma ba wannan aka zo ba, tafsiri ne ya kawo mu, saboda haka sai dai a yi musu taɓaka lashi. Wannan wani malami ne yake tambaya, yake cewa kalmomin anharan wa subulan wa alqafil azra wa sai an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tadhakkarun la'allakum tahtadun wa anharan wa subulan. To kan waɗannan kalmomi yake cewa wai meye musu nasaba ne, tunda farko an ce wa alqafil azra wa sai, wato Ubangiji ya jefa duwar watsu a cikin ƙasa. To wai shin su adafi ne akan wannan rawasiya, wannan yaren masu nahawu ne? Saboda haka tambayar ta malamai ce, yace shin adafi ne akai akan rawasiya? In ba haka ba, to in kuma haka ne, to yaya za a jefa anhar kamar yanda aka je hora wasiya? In kuma ba haka bane, to meye yasa su suka yi nasaba? To wannan dai zaurance ne yake yi na masu nahawu. Galibi irin wannan zaurancen ba mu cika tsayawa muna yin ta ba, saboda kaso 99.9 na waɗanda suke zuwa karatun wannan zaurancen ba shine a gaban su ba, kuma ba lalle su gane yaran ba. Na san akwai da yawa waɗanda ba laifi za su gane, amma aka kiyasta da waɗanda ba wannan yaren ya kawo su ba, to za a ga su kaɗan ne. To har kullum kuma masu yawa su suke rinjaye, su suke cinyewa. Don haka ban cika tsayawa ina batun abin da ya shafi rabi ba, inda ba wani wajihi na balaga da kamata a bayyana saboda fito da wata ma'ana ɓoyayya da take cikin kalma ba. A nan abinda malamai suke cewa wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan din nan a zahiri ma'tuf ne akan rawasiya din. Wasu suka ce alqa din tana ɗauke da tana kunsar ma'anar ja'ala. Ja'ala kuma tana nufin halitta. Ubangiji ya halicci duwar watsu a cikin ƙasa, kuma ya halicci ƙoramu, sannan kuma ya halicci hanyoyi. Saboda haka kaga in kalmar alqa ta kunshi ma'anar ja'ala, ja'ala kuma tana zuwa da ma'anar halitta. Wani alam na ja'ala al-arda mihada wal jibala autada, kaga anan sai akai adafin aljibal akan al-ard, amma da fi'ilin ja'ala. To to wannan shine abin da wasu suka fada, wasu suka ce kuma a mansubi ne bi fi'lin mahzufin muqaddar, ce mansub ne bi fi'lin mahzuf, wani fi'ili ne da ba a ambace shi ba, amma shi mai karatu ko mai jin larabci zai kaddara shi a lokacin da yake karantawa. Cewa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum waja'ala anhara, saboda haka akwai wani fi'ili da ake kaddarawa anan. Wannan a ka'idar larabci duk ba komai bane ana yin irin wannan, kamar yadda wani yake cewa allaftuha tibnan wa ma'an baridan, yana magana akan dabbarsa, ce allaftuha tibnan, tibnan shine abin nan da zai bata ciyawa, da zai bata taci, sannan cewa ma'an baridan, ma'an baridan ba a ce masa allafa, sai dai asqaituha ma'an baridan, kina allaftuha tibnan wa ma'an baridan, ai allaftuha tibnan wa asqaituha ma'an baridan. Wannan shine ابن عاشور yana cewa wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan, anharan dama ai ruwan sama shi yake zama anharan din, saboda haka kaga shi ma ya ce alqa din, za iya ce masa alqa, don haka kaga babu wata matsala dangane da anharan. Kila subulan shine zaka ce to subulan, sai a ce waja'ala subulan, shi alqa din shi na anharan din zai iya zama adafi ne akan rawasiya. To wannan dai zaurance ne, mu bar shi haka nan. To sai wannan kuma tambayoyi ne da shi ba tambaya ba. Tambayarsa ta farko dai a dunkula abin da yake cewa lokacin yana karatu a jami'a yana sakaci da wasa da sallah, sai ya yi watanni baya sallah, sannan kuma ya dawo ya yi wasu watannin yana yi, sannan kuma ya yi wasu watannin baya yi, haka dai har ya gama jami'a. To wai da ya zo ya yi lissafi, idan har zai rama waɗannan sallolin, to wannan sallolin za su kai sallah 368 a shekara ɗaya, wanda bai yi ba, wanda na shekara ɗaya ne ya yi lissafi. To shi shin yanzu ya zai yi a wajen ya biya waɗannan sallolin? To kamar dai da aka sani, maganganu ne guda biyu na malamai dangane da mutumin da zai bar sallah da gangan yana sane, ba bisa mantuwa ba, ba kuma bacci ba, ba wata sha'afa ba, haka kawai ba siɗi ba saɗaɗa ya bar sallah ta wuce. Wasu malaman suna cewa zai rama, ana bin shi wannan sallar sai ya biya, in yayi a karba a bashi ladan wanda yayi sallah. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, tiran gini tiran zani, tunda har ya bari ta wuce daga lokacin da aka yanka masa, ya bari har wannan lokacin ya zo ya wuce ba tare da wani uzuri ba, to wannan yayi wa kansa asara, ya cuci kansa, ya zalunci kansa, ba shi da wani abu da zai iya yi ya maye gurbin sallolin nan da bai yi ba, face ya yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah, sannan kuma ya yawaita yin nafilfilu, ko watakila Ubangiji ya tausaya masa, ya karɓi tubansa, ya yafe masa, kuma waɗannan nafilfilu su cikashe masa gurbin abin da ya bari a baya, wanda wannan ita ce magana da tafi ƙarfi cikin maganganun malamai da suka yi. Ita tafi ƙarfi ta fuskar hujjoji da dalilai. Babu wani nassi na Al-Qur'ani ko na sunna sahihiya waɗanda suka nuna cewa mutumin da ya bar sallah da ganganci ba bisa bacci ba, ba bisa mantuwa ba, zai rama. Babu wannan abinda nassi ya nuna cewa sallah wani abu ne da Allah ta'ala ya sa mata lokaci. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, lalle sallah akan mumini wani farali ne akan mumini mai lokaci. To yadda ba a yadda ba, haka kawai ba dalili ka yi sallah kafin lokacinta, ba dalili, ba wani sababi, ba wani wata rukhsa ta shari'a, haka kawai ka yi sallah kafin lokacinta, yadda ka san ba za a karɓa ba, to haka kawai ba wani dalili, ka bari lokacin ya wuce ka ce za ka yi kuma a karɓa, wannan ma ba dalili. kace idan har da za a karbi sallar da za ka yi bayan lokacin ya wuce, to ba abin da zai hana kafin lokacin ma a karba. To tunda kuwa har an sa mata lokaci, to ya nuna kenan a lokacin ake son ka yi ta. In ka barta ba dalili ba uzuri, to wannan ka yi wa kanka, ka cuci kanka. Suka ce abinda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce, man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha wa laysa lahu kafaratun illa dhalik. Wanda duk yayi bacci bai yi sallah ba, ko ya manta bai yi ba, to idan ya tuna yayi, ba shi da wata kafara sai wannan. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mai bacci da kuma wanda ya manta. Waɗannan aka ce a kafara su kawai shine su yi in sun abin nan, in sun tuna. Suka ce to kaga wannan shi da yake yana da uzurin da shari'a za ta karba, uzurin da shari'a ta bashi, tunda duk mutumin da yake bacci an dauke masa alƙalami, rufi alƙalamu an salasin, daga ciki anin na'imi hatta yastayqin, an dauke wa mutane uku alƙalamin rubuta alhaki ko lada, daga ciki akwai mai bacci har sai ya tashi. Don haka shi lokacin da yake bacci an dauke masa takalifi, don haka lokacin da ya tashi, lokacin takalifin ya dawo kansa sai ya rama. Haka nan shi kuma wanda ya manta, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wanda ya manta shi ma an yafe masa saboda mantuwarsa. Don haka waɗannan suna da uzuri shar'an, uzuri na shari'a. To idan aka ce wanda ma ya bari da gangan, bisa ganganci haka kawai, ba wani dalili, ba wani uzuri, shi ma ya zo ya rama a karɓa, to anan an yi kiyasin mai ganganci akan wanda ba mai ganganci ba. Wannan kuma kiyasun ne ma'al fariq, kiyasi ne tare da bambanci. Wannan shari'a ta masa uzuri, wancan shari'a bata masa uzuri ba. Wannan shari'a ta bashi wata dama ta ya sake ramawa, shine fadar Annabi falyusalliha idza dhakaraha, wancan kuma shari'a bata bashi ba. Saboda haka kiyasun wancan akan wannan kiyasi ne ma'al fariq. Wasu suna daukan abin ko suna kallon shi ta fuskar cewa in an ce ya rama to an masa ukuba, wato ana masa wani horo ne, wanda zai yi bacci da wanda zai manta ya kamata su a yafe musu, ba wanda zai yi da gangan ba. Saboda haka su sun dauka ramuwar sallar ukuba ce, tare da cewa kuma ramuwar sallar ba ukuba bace, gata ne. Domin abinda za ka yi a biya ka, a baka lada, to gata aka yi maka, ba hukuma aka yi maka ba. Kamar ɗalibai ne guda biyu, ɗaya bacci ya hana shi fitowa lokacin jarabawa, lokacin da aka ƙayyade bacci ya hana shi fitowa. Saboda haka da ya zo aka fahimci uzurinsa, aka ce to shiga ka yi, idan ka yi za a karɓa kamar yadda kowa ya yi aka karɓi tashi. Wani kuma da gangan yana ganin sanda ake shiga jarabawar, sai ya juya kawai ya tafi abinsa, ya shiga harkarsa, sai ya dawo, sai a ce to tunda aka ba wancan dama, shi ma a yi kiyasinsa a kan wancan mana a ba shi dama. Kaga za a ce to ai wannan shi da gangan ya bari, shi ya yi asarar wannan jarabawa. Saboda haka sai dai je ya nemo kuma wani abu daban, amma wannan jarabawa ta wuce shi. To haka al'amarin yake, wanda za a ba shi damar ya sake ya yi a bayan lokacinta a karɓa, to wannan an karɓi uzurinsa ne a shari'ance. Wancan kuma ba a karɓi uzurinsa ba ne, saboda haka shi da aka hana shi ya yi horonsa aka yi, hora shi aka yi, uquba aka yi masa. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man fatathu salatul asri fa ka'annama wutira ahlihi wa mala, wanda duk sallar asr ta wuce shi, ta kubuce masa, to kamar ya yi asarar iyalinsa ne da dukiyarsa. To in har zai yi ta daga baya a karɓa, to kaga babu mutum ne kuma ya yi asara. Maganar wutira ahlihi wa mala duk bata taso ba. Ashe kenan in har ya bari ta wuce, lokacin ta ya wuce da gangan bai yi ba, to wannan ya yi asara babba irin wannan. Shi yasa ake son mutum ya yawaita nafilfilu, ba don komai ba, saboda sakaci da zai iya faruwa gare shi, ko da ma ga wanda yake sallolin a lokacinsu ta iya yiwuwa wajen cika rukunansu, ko abin da yake mustahabbi, ko wani abu dai da ake bukata masallaci ya yi a samu sakaci wajen khushu'i, to wannan sallolin nafila din sai su zama cuku ranar gobe kiyama, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, na cewa farkon abinda za a yi wa bawa hisabi akan sa shine sallah, a ce a duba sallarsa. in ta cika to shikenan, in bata cika ba a duba shin yana da nafilfilu, in yana da nafilfilu a dauko a yi masa ciko a kan abin da yayi saura, wato ya samu tawaya. Shi yasa wasu malamai suke cewa ba wanda yake da nafila a matsayin nafila sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai, dan shi kadai ne ba za a yi wa ciko ba. Amma mu din nan duk ba a yi sa'a ba, duk nafilfilun nan da ake ta tika da ba dare ba rana, karshe da a ciko za su tafi. Saboda haka zaka zo ba maganar wai ga wata nafila rara ce kana sallalin ta, a'a ciko da aka yi da su. Shi yasa wasu suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da nafilfilu masu zaman nafilfilu. Wannan kuma wata rahama ce ta Ubangiji ga bayansa, ta yadda kowa dai zai samu ya hai ko ana muzuru ana shaho ka kai labari. Wannan shine dalili, amma ba dan haka ba aka ce za a kama mutun da ainihin abin da yayi na gazawa, to ai kaga babu wanda zai kai labari. Shi yasa Annabi ya ce man nuqishal hisab uzziba, a wata riwayar halak, wanda duk za a yi masa hisabi keke da keke, to wanda ya gama yawo ya halaka, kuma sai an azabta shi. Muna fatan Allah ta'ala ya yi mana hisabi mai sauki. Saboda haka wannan bawan Allah, abinda za mu baka shawara da shi shine ka yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah akan abinda ya wuce, ka dage kuma ka bar sakaci da abinda yake ibada ce, sallah ce. Sannan kuma ka yawaita nafilfilu, ka yawaita qiyamul layli. Qiyamul layli alama ce ta ikhlasi. Wato wani daga cikin magabata, ina jin Ayyub as-Sikhtiyani ne, yake cewa Abu Ayyub as-Sikhtiyani, Ayyub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani, yake cewa la yaqumul layl munafiq, munafiki ba ya qiyamul layl. Wato wanda kaga yana qiyamul layl alama ce ta cewa akwai ikhlasi a zuciyarsa. Kuma qiyamul layl kowa yana bacci, kaga ba magana ce ta a ganka a yabe ka ba, saboda haka wani abu ne tsakaninka da Allah. To yawaita yin qiyamul layl da sallolin rawatib din nan na bayan salloli ko gabanin salloli na biyar din nan da ake yi, ya yawaita yin wannan da fatan Allah ta'ala zai karbi tubansa. To cikin da irin katobara da yayi a baya, yanzu yake nadama, yana cewa ya kasance idan ya sayi kayan mutane ya ba su kudin, in kudin ba su cika ba, wato in suka ba shi canji fiye da yadda ya kamata su ba shi, to baya bayar musu. Wato in aka ba shi canji ya kula cewa a canjin nan an masa zuku, to ba zai mayar da abin da ya karu ba, sai ya cinye abinsa. Ce to yanzu gashi wasu ya san su amma wasu bai san su ba, bai ma san ina zai same su ba, to yanzu ya zai yi da kansa. To yadda za ka yi waɗanda ka san su, ka san dabara da za ka yi ka mayar musu da kuɗinsu, ko da ta dabara ne kar su gane ka, kai ka san ya za ka yi, tunda kai ka san wacce dabara kai ka ci kuɗinsu, da wacce dabara za ka mayar musu. Waɗanda ba ka sani ba sai ka yi musu sadaka da abinda kake tsammanin ka cuce su, wato ka kwatanta ka yi kirdado abinda kasancewa ka cuci wasu wanda ba ka iya tuna suwaye ba, a ina suke, to sai ka yi musu sadaka. Amma ka sani duk randa suka bayyana za ka dawo ka biya su. To waɗannan dai su ne tambayoyinka biyu da za mu ansa. Tambayar uku ce, amma ya yi haƙuri. To sai shi kuma wannan abinda yake cewa ya ce, yana cewa shi duk wani sako da aka sani yana yi, ya ce shirka ce kawai baya yi, amma ba wani laifi da baya yi. Saboda haka yanzu shin in ya tuba Allah zai karɓi tubansa? Sannan ya ce yana halartar gurin karatuttukanmu, yana kuma jin daɗin karatuttukan da ake yi. Saboda haka yana son da Allah, bayan Allah su taya shi addu'a, Allah ta'ala ya gyara masa zuciyarsa, ya kuma sa shi ya karkato, ya tuba, ya bar abubuwan da yake yi na laifuka. To babu shakka duk mutumin da yake laifi kuma yaji cewa shi mai yin laifi ne, kuma har zuciyarsa tana tuhumarsa da waɗannan laifuffuka, to alama ce ta cewa akwai sauran rayuwa a cikin zuciyarsa, wanda zuciyarsa ta bushe, ai ba ma ya jin laifi ne, na yayi nisa da jin kira, ballantana har ya zo gurin da za a riƙa ƙwanƙwasarsa ba zai zo ba. To amma an har ka ga mutum yana laifi kuma abin yana damunsa, to wannan ka sa masa tsammanin insha Allah zai tuba. Sannan babu wani laifi da bawa zai yi, ko da ma shirkace, in ya tuba ya ce ya daina, ya yi tuba na gaskiya, taubatan nasuha, babu laifin da mutum zai yi Allah ba zai yafe masa ba. Allah ta'ala yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kace ya ku bayina, la taqnatu alladhina asrafu ala anfusihim, wanda suka yi wa kansu suka ketare iyaka ga kawunansu, suka cutar da kawunansu, kada ku fitar da tsammani daga rahmar Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Allah yana gafarta zunubai gaba daya. Inna huwal ghafurur rahim, lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai. Saboda haka babu abinda mutum zai yi ya ce ya tuba Allah ta'ala ba zai karbi tubansa ba. Akwai hadisin da yake cikin sahihaini, hadisin mutumin da ya kashe rai 99, ya nemi a gaya masa wani malami wanda zai je yayi wa fatawa. Aka gaya masa akwai wani malami a guri kaza, da ya je sai bai yi sa'a ba, ashe ba malami ba ne, ashe wani ne dai mai ibada mai tsoron Allah amma ba shi da ilimi. Ya tambaye shi cewa gashi shi ya kashe rai 99, shin in ya tuba za a karbi tubansa? Wannan mai ibada ya ce ina ba za a karbi tubanka ba, ai kai ka riga an gama da kai. Saboda haka ya ga to tunda haka ne bara ya cika shi 100, saboda haka sai ya kara shi da shi suka shiga 100. Amma duk da haka dai bai daina damuwar ba, ya sake dai yin tambaya. A nuna masa wanda ya fi kowa ilimi a garin, aka nuna masa malami, wannan karin ya yi dace. Malamin ya ce ai ba abinda zai hana ka, ba abinda zai shiga tsakaninka da tuba, saboda haka in ka tuba Allah zai yafe maka, ka je kasa kaza ka samu akwai mutane da suke bautar Allah a gurin ka tuba ka bauta wa Allah tare da su. A takaice dai wannan bawan Allah kafin ya isa wannan hanyar, mutuwa ta zo masa, mala'ikun azaba da mala'ikun rahama suka rika ja in ja a tsakaninsu waye zai karbi ransa. Daga baya Allah ta'ala ya ce a kiyasta tsakanin kasar da ya bari da kasar da zai tafi, inda ya fi kusa to shi dan wannan kasar ne, wannan kasar da ya cika ta da laifuffuka, waccan kuma kasar da zai je bauta Allah. Da aka auna sai aka samu da dani daya tak ya fi kusa da waccan kasa ta masu bautar Allah, sai mala'ikun rahama su karbi ransa, wanda yake nuna cewa Allah ta'ala ya karbi tubansa. Saboda haka babu wani wanda zai tuba daga laifuffukan da yake yi Allah bai karbi tubansa ba. In kaiwa Allah wato gaskiya, ka gaskata tsakaninka da Ubangiji, ka yi tuba na gaske, ka dawo ka rike addinin Allah, to wawa maki ka zama ɗaya daga cikin ma manya-manyan bayan Allah, ka zama ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan Allah. Wannan kakka fitar da rai, ka sa a ranka cewa za ka iya zama wani babban waliyi daga cikin waliyan Allah, waɗanda Allah ta'ala yake alfahari da wanzuwarsu a doron ƙasa. Don haka ka dage Allah ta'ala, muna roƙonsa ya yi maka gamdakatar, ya yi mana gamdakatar gaba ɗaya. Ina gama haƙura da waɗannan tambayoyin, kamar yadda muka ce tambayoyin da yawa, wani zai rubuto takarda ɗaya amma tambayoyi biyar ne a ciki ko shida, amma shi a gurinsa matsayin tambaya ɗaya ce. To kaga wannan in muka ce duk za mu ansa tambayoyin gaba ɗaya, babu shakka lokaci ba zai ba mu dama ba. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء
Allah ya ce wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin, idan aka kuma idan aka ce da su menene ubangijin ku ya saukar, sai su ce ta tsuniyoyin mutanen farko, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama, domin su dauki laifuffukan su cikakku ranar gobe kiyama, wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, kuma su dauki laifuffukan wadanda suke batarwa ba tare da ilimi ba, ala sa'a ma yazurun, ala usaurara sa'a ma yazurun, abinda suke dauka na laifuffuka yayi muni. Allah ta'ala yana gaya mana irin yadda kafiran farko suka yi ta makarkashiya da makirci wajen yadda za su hana al'umma sauraron alqur'ani da gaskiyar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo da ita, da irin kazafi da maganganu da sifofi iri-iri da suke kiran alqur'ani da kuma shi manzo sallallahu alaihi wa sallama da su, domin su bata sunansa, musamman ma lokacin da baki suke shigowa Makka, lokacin da suke shigowa domin sun ji labarin bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da yake karantawa mutane na alqur'ani, saboda haka sai su shigo garin Makka domin su saurari abin da yake karantawa, su ji me yake faɗa, shin abin da yake faɗa gaskiya ne ko kuma shin abin da ake faɗa a kansa gaskiya ne. To sautari irin waɗannan baki idan sun shigo Makka suka ci karo da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya karanta musu alqur'ani, sai ratsa zuciyarsu. To wannan ta sa Quraishawa a lokacin suka damu yaya za su yi su kawo ƙarshen wannan al'amari, domin su a tunaninsu idan aka bari annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ci gaba da samun mabiya a wajen Makka, to su ma wata rana zaman Makkan zai gagare su, domin mabiyansa za su iya zuwa su taimaka masa wajen yayi nasara a kansu. Saboda haka suke ganin ya kamata su toshe wannan kofar tun da wuri. Me za su yi su toshe wannan kofar? Shine su yi farfaganda, su rika fadar wasu labarurruka da wasu karerai suna yadawa, musamman ga baki waɗanda ba su ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba, ko ba su haɗu da shi sun zauna da shi ya zantar da su ba. Da haka sai Quraishawa suka yi mitin, kamar yadda yake cikin tafsir Ibn Abi Hatim a riwayar Suddi, yake cewa sai Quraishawa suka yi mitin, aka zabi wasu waɗanda suke a matasa ne kuma masu nasaba, ƴaƴan dangi a cikin Quraishawa su 16, aka tura su zauna a kan manya-manyan hanyoyin shigowa Makka, su zauna a waɗannan hanyoyi, duk wani baƙo da ya zo zai shigo Makka idan sun gan shi ya yi musu tambaya game da annabi sallallahu alaihi wa sallama, to su gaya masa cewa ai wannan mutum maƙaryaci ne, kuma abin da ya zo da shi ma duk mutane sun ƙi yadda, banda wawaye ba wani wanda ya yadda da shi, amma duk dattawa masu hankali ba wanda ya karɓi abin da ya zo da shi. Saboda haka su ɓaɓɓata shi tun daga nan, in ya so idan abin da ya kawo wannan baƙo kenan dan ya ji wani labari game da annabi sallallahu alaihi wa sallama, daga nan sai ya koma, ba ma zai yadda ya shigo ba. To haka suka rika yi, sai su tsaya akan hanya, wato kafin ka karaso Makka da kwana ɗaya ko kwana biyu, can suka je suka datse kafin ba su barka ma ka matso kusa da kofar shiga Makkan ba, suka yi tafiya kamar ta kwana ɗaya ko biyu, suka zazzauna duk wanda ya zo sai su tare shi. To wani daga nan sai ya juya, wani kuma sai ya ce kai ya za a yi tafiya mai nisa irin wannan, sai yanzu ya kusa shiga garin Makka, bai fi kwana ɗaya ko kwana biyu ba, haka kawai dan wasu sun tare shi sun gaya masa wata magana sai ya koma. Saboda haka sai ya ce sai ya shiga. To haka Larabawa suka rika yi. Akwai hadisin Abu Dharr al-Ghifari musuluntarsa, wanda yake magana akan musuluntarsa. Idan da za a karanta hadisin za a ga cewa Abu Dharr al-Ghifari kafin ya zo Makka sai da ya turo ɗan uwansa Unais, ya ce ka je labarin wannan da ya bayyana a Makka da irin abubuwan da ake ce yana faɗa. Ɗan uwansa Unais ya je ya dawo, ya ce wa Abu Dharr al-Ghifari na je na haɗu da shi, na ji kuma abin da yake faɗa alkhairi ne, ban ji wani abu na sharri tattare da shi ba. Duk da haka Abu Dharr al-Ghifari ya ce wannan labarin da ka kawo min ni bai ishe ni ba, bai gamsar da ni ba. Don haka ya ɗau guzurinsa, ya ɗau sandarsa, ya shiga garin Makka. Da ya shiga garin Makka ya ƙi yadda kowa ya san me ya shigo da shi, saboda in aka riga aka san me ya shigo da shi to babu shakka bukatar sa hakan sa ba zai cimma ruwa ba saboda haka sai yayi ta buya da karshe dai sayyidina Ali ya ganshi kullun zai wuce sai ya ganshi ya ga dai bako ne kuma ba inda yake ba masauki bane karshe dai ya tambaye shi da wannan bako na ga dai har yanzu ka rasa masauki ne to karshe dai yace to ina so da Allah ka yi min alkawari kafin in ga maka dalilin zuwa na garin nan ina so ka yi min alkawarin cewa abinda zan gaya maka ba wanda zai ji yace na maka alkawari yace to nazo ne in ji labarin wannan mutumin da ya bayyana a nan garin da kuma abinda yake karantarwa yace to kaya tsinke a gindinka ba domin to daga nan yace to mu tafi yace idan na hango maka abinda zai cutar da kai zan yi kamar na tsaya gefe gefen hanya ina bawali ina fitsari to in ka ga na haka to kai ka arce ka sake hanya domin aka gansu da sayyidina Ali za a ce to wannan bakon saban shiga ne an yi wani kamu saboda haka shi ma zai shiga wahala saboda haka sayyidina Ali sai ya bashi wani ta dabara ya ce in ka ga na koma gefe kamar ina fitsari to ka sake hanya to da haka har ya je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi musulunci karshe dai ya ce shi fa ba zai iya wani boye-boye ba duk wannan abin da ake yi na boye-boye ba zai yi ba sai ya je ya fasa kwai a gaban su Abu Jahal in ma za su mutu ne su mutu to haka ya je ya yi suka yi ta dukan shi har sai da Abbas ibn Abdul Muttalib baffan manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi rubda ciki a kansa ya ce kuna so ku jawo mana matsala ba ku san daga kabilar Gifar yake ba kuma fataucinku ko fatakenku da suke fita fatauci suna wucewa ta garinsu ne idan kuka kashe shi kuna jin wannan ba zai zama matsala a kasuwancinku ba saboda haka suka kyale shi gobe ma kuma Abu Zar ya kuma komawa ya kuma yin wannan fashin kwai din suka kuma rufe shi da duka Al-Abbas dai ne yake ce abinda dai zamu fahimta anan shine baki suna shigowa domin su je abinda ake karantawa amma Quraishawa suna son su dauki matakai iri-iri yadda za su ga cewa wannan abinda ake karantarwa din bai samu shiga ba wato ba a saurare shi ba wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun suka ce kada ku saurari abinda ake karantawa din nan ku yi hayaniya ku yi kakaci ku yi ihu ko wataƙila ku ci nasara wato idan kuka bari ana saurara to babu shakka wannan yana ratsa zukatan duk mai sauraron sa alqur'ani yana da wannan miza din ko baka jin abin da ake karanta ake fada ko baka jin larabci in ana karanta alqur'ani zaka ji yana ratsa jikinka wannan yana daga cikin mu'jizar alqur'ani ko baka karanta larabci baka jin larabci a tafsirin surat yunus ne Sayyid Qutb ya faɗi irin wannan yace wata tafiya da yayi zai tafi turai ya shiga cikin wani jirgin ruwa ce jirgin ruwan akwai musulmi a ciki ina jin Spain zai tafi a lokacin ce akwai musulmi a cikin jirgin ruwan amma waɗanda ba musulmi ba su suka fi yawa abin nan to kuma ranar juma'a ne sai yace sai muka je muka roki su matuƙa jirgin ruwan su bamu dama mu yi sallar juma'a sai suka ce sun ba su yace sai aka nada ni in yi mana limanci saboda haka na tsaya ina hudu ba to duk mai hudu ba a cikin hudu ba sa zai yi maganganu zai ja aya akwai wata mata krista ce tana zaune tana sauraron su sai da an gama ta kirawo shi tace ni dai ban ji abin da kake fada ba amma a cikin maganganunka ina jin maganganun naka salobi ne akwai wata mai ratsa zuciya ba irin sauran ba to daga nan yace sai na gane cewa alqur'ani take nufi a cikin nashi maganganun zai soka ayar alqur'ani ya ja ayar alqur'ani to wannan ta sa sai take bambanci tsakanin larabcin sa a matsayin sa na balaraban masar da kuma alqur'anin da yake ja duk da fa cewa shi din nan adibi ne fasihi ne ɗaya ne daga cikin masana adabin larabci a masar yana da wato maganganu ya iya tsara maganganu yana da fasaha yana da zalaka yana da azancin magana amma duk da haka matan nan ta iya bambance fasahar alqur'ani da yadda ta dara shi tashi fasahar nesa ba kusa ba to dan haka ko wanda baya jin larabci alqur'ani yana ratsa shi to ballantana kuma wanda yake jin larabci ballantana kuma su waɗancan Laraba na asali ba wanda suke yanzu muna Laraba ba, Larabawan asali wanda a lokacin babu wani abin da ya gurɓata Larabcin. Babu shakka in aka bari ana ji, to babu shakka za a yi ta musulunta. Wannan yasa Quraishawa su Abu Jahl su Al-Walid ibn Mughira suka yi kokarin yadda za su kori Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu daga Makka, saboda yana tsayawa yana karatun Qur'ani yana sallah, sai ya kasance yara da mata suna zuwa suna kewaye shi lokacin da yake karatun, suna tasirantuwa. Wannan ta sa su waɗannan jimajiman Quraisha suka ga cewa kai ba zai tsayu ba, in muka bari duk zai kwashe mana ƴaƴanmu da matanmu duk za su bi shi. Saboda haka suka nemi lalle lalle sai ya fita suka addabe shi, suka ci gaba da tuskuna masa, suka ci gaba da azzalarsa, haka yazo zai fita sai da Ibnu Dawunna ya hadu da shi ya dawo da shi. A shahid yadda Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu karatun Qur'anin da yake ya ja hankalin yara matasa da kuma mata daga gidan daji ake lekowa a fito don a saurari karatunsa. To kaga irin wannan sako wanda yake dauke da irin wannan tasiri mai rada zuciya nan da nan, babu shakka dole ne Quraisha a lokacin su san matakin da su dauka. Hatta shi kansa shugaban nasu Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi shi ma akwai lokacin da yaje ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan an tattauna al-Qur'anin ya fara ratsa shi, yazo yace kai abin da yake karantawa fa ba tsafi bane, dan mu mun yawo mun san ya tsafi yake, ba boka bane, ba bokanci bane, dan mun san yadda bokaye suke yin zaurancan su, wannan ba bokanci bane, ba mawaki bane, dan ba wata irin waka da bamu sani ba. To suka ce to kai ma ko ka kamu ne. To shine karshe dai ya tsaya yayi tunani yace to kawai mu ce matsafi ne. Yana amfani da tsafi, yana raba tsakanin uba da ƴaƴansa, ko ya raba tsakanin mata da mijinta. Shine wanda Allah ta'ala ya faɗa mana cewa faqaddara fakkara wa qaddara thumma qutila kayfa qaddara thumma nazara thumma abasa wa basara ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر وتو دغا قرشي دي cimma wata matsaya guda cewa to kawai muce sihiri ne, tunda dai har yana iya raba mutun da ƴan uwansa da dangin sa, to kawai mu kira abin sihiri. To wannan shine abinda suka iya fada. To shine Allah ta'ala yake gaya mana yace wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum, idan aka ce da su mai ubangijinku ya saukar, qalu sai su ce asatirul awwali, wato tatsuniyoyin mutanen farko ne. Mai ubangijinku ya saukar, ma za anzala rabbukum, su ba su yadda cewa alqur'ani saukakke bane, saboda haka kaga ba za su bada ansar cewa Allah ya saukar da tatsuniyoyi ba, tunda in suka ce an saukar da tatsuniyoyi sun yadda kenan alqur'ani saukakke ne. Shi yasa za ka ga qalu asatiru ba asatira ba, asatiru ai huwa asatirul awwali, abinda yake karantawa ba saukakke bane, tatsuniyoyin mutanen farko ne. Shi yasa akai masa abinna, akai masa ruhwa asatiru. Sabanin mu'minai qila alladhina taqaw ma za anzala rabbukum qalu khaira, kaga shi na akai masa nasaba, ba ce khairun ba, ai anzala rabbuna khaira. Nan ma inda an ce asatira sai ya zama kenan anzala rabbukum asatirul awwalin, wanda kuma hakan zai zama akwai tufka da warwara. Da haka sai suka ce asatirul awwalin, tatsuniyoyin mutanen farko ne. Shine abinda Allah yake cewa, yake gaya mana wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin, idan ka karanta musu ayoyinmu sai su ce qad sami'na, mun ji, law nasha'u laqulna mithla hadha, mu ma in mun ga dama za mu faɗi irin hakan, wannan ba wani abu ne tatsuniyoyin mutanen farko ne. Haka An-Nadhr ibn al-Harith, ɗaya daga cikin manyan Quraishawa dattawansu wanda yana yawon fatauci kasashe daban-daban, yana zuwa har kasar Farisa, yana zuwa fatauci. Da haka in yaje ya dawo, aka zo aka gaya masa ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta, sai ce kai ku bar shi, ni ina da labarurukan da ya fi nashi, ina da labarurukan Rustum da Isfandiyar, waɗanda wasu manyan komandoji ne mayaka na Farisawa da suke tatsuniyoyin su sai yazo ya ci in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna majalisi ya karantar da alqur'ani ya tashi sai yazo ya zauna gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai shi ma ya shigaba da karanta musu wannan tatsuniyoyin da yake cewa ya samu irin su kalila wadinna ya samu sai ya rika karanta musu sai ya rika cewa yanzu nawa da nake karanta muku bai fi wanda yake Muhammad yake karanta muku ba to wannan shine Allah ta'ala yake ga mana wannan nasi man yashtari lahu alhadisi li yudilla an-nasa bighairi ilmi yattakhidhuha li yudilla an sabilillahi wa yattakhidhuha uzwa ulaika lahum adhabun muhin Allah yace daga cikin mutane akwai wanda yake so zantuttukan banza domin ya hana mutane bin tafarkin Allah kuma ya maida tafarkin Allah abin izgili Allah ya ce irin waɗannan mutane suna da azaba mai radadi suna da azaba ta wulakanci to shine Allah ta'ala yake gaya mana irin wannan makarkashiya da suka rika yi ubangiji ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama dan su dauki laifuffukan su kamilatan cikakku yawmal qiyamati ranar gobe kiyama wato wannan lamu ita ce suke kira lamul aqiba wato suna yin haka amma ƙarshen al'amarin yadda zai kasance musu ranar gobe kiyama za su zo suna dauke da nauyoyika wato laifuffukan su niki-niki tare da kuma laifuffukan waɗanda suka ɓatar ba wai suna yi bane tun farko da niyyar dan su dauki laifuffukan a'a ƙarshen al'amarin nasu abinda zai zama kenan kamar yadda Allah yake faɗa game da Annabi Musa waltaqathu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana kaga lamun din nan liyakuna ai basu dauke shi ba basu tsince shi ba dan ya zama musu maki ko ya zama abin da zai sa su cikin damuwa amma dai ƙarshen al'amarin nasu haka ya koma to wannan ita ce ake kira lamul aqiba liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama dan su dauki laifuffukan su al-awzar jam'u wizr wizr kuma yana nufin as-siqal wato nauyin laifuffukan da za su da suke yi a nan duniya su dauke shi a ranar gobe kiyama sannan wa min awzaril ladina yudillunhum bighairi ilm sannan kuma su dauki laifuffukan waɗanda suke batarwa ba tare da ilimi ba bighairi ilmin din nan yana iya ta'allaka ga su waɗanda ake batarwa din wato su waɗanda ake batarwa din suna bin masu batar da su ba tare da ilimi ba sun dauka abinda suke fada gaskiya ne innahu muttakhazu shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun sun riki shaydanu masoya abokan harka ba Allah ba suna tsammanin ashirye suke kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul hal nunabbi'ukum bil aktharina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a waɗanda aikin su anan ya lalace amma tsammanin su so suna kyautata aiki ne saboda haka ba bisa ilimi ba suke bin su bisa makanta domin an hana su ji gaskiya don haka duk abin da aka gaya musu sai su yarda cewa shi din ne gaskiya an hana su ji karatu duk abin da aka gaya musu na ƙarya sai su ta cewa shi din ne gaskiya saboda haka sai su yaki da gaskiya su rike ƙarya don haka Allah ta'ala ya ce waɗanda suka batar da su suna da laifuffukan su na sun batar da waɗancan su ma waɗanda aka batar suna da laifuffukan su sannan waɗanda suka batar za su kuma ɗaukan wani laifi kaso na biyu na waɗanda suka batar saboda haka shugabannin barna shugabannin bata shugabannin bid'a da kafirci da shirka ranar gobe kiyama za su zo da tudun laifuffuka ne bayan nasu kuma da tudun laifuffuka na waɗanda suka ja zuwa ga wannan barna din zuwa ga wannan bata din zuwa ga wannan shirka din wannan shine abinda Allah ta'ala yake fada li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzaril ladina yudillunhum bighairi ilm dan su dauki laifuffukan su cikakku ranar kiyama ranar gobe kiyama da laifuffukan waɗanda suke batawa wa qala ladina kafaru lil ladina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamirin min khatayahum min shay'in innahum lakazibun Allah yace wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim wala yusaluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun ubangiji yace lalle za su dauki nauye-nauyensu da wani nauye-nauyen tare da nauyinsu wato za su yi dakon laifuffukan su da kuma laifuffukan waɗanda suka batar wannan shine sakamako na dukkan wani wanda yayi kira zuwa ga barna zuwa ga bata aka bace a dalilin kiransa to babu shakka zai dauki laifuffukan duk waɗanda suka bace za a linka masa laifuffukan su ne gida biyu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qala dukhulu fi ummin qad khalat min qablikum min aljinn wal insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون وبنجي يتي لا تشي دسو الذي تشي دسو ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كشي قوتا تعرض الأمم من دسوك قباتيكو وأن دسوك وألا كافركي متاني سلاء الجننس كلما دخلت أمة لعنت أختها دسان دا وتتوقع تشيقا sai ta la'anci ƴar uwarta wato maimakon a shigo da sallama da la'ana da tsinuwa da zage-zage za a rika shigowa sabanin ƴan aljanna kaga da sallama za su rika shiga to amma ƴan wuta da tsinuwa da la'ana haka za su rika shiga duk wata tawaga da za ta shigo sai ta tsinewa wacce ta samu a ciki la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an sai sun gama haduwa gaba daya qalat ukhrahum sai na ƙarshen sune mabiyan sai su ce rabbana haula'i adalluna ya Allah waɗannan su suka batar da mu fa'atihim azaban da'ifan minan nar Allah ka linka musu azaba Allah ce li kullin da'if kowa za a linka masa Allah ta'ala yake cewa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim da'ifain min al'azab wal 'anhum la'nan kabira su ce mun bi shugabannin mu wato da jagororin mu su muka yi wa biyayya sai suka batar da mu suka hana mu bin tafarkin Allah ya ubangiji ka ba su azaba linkin biyu kuma ka yi musu babban la'ana to haka nan ko waɗanda mabiya idan suka shiga wuta suka iske waɗanda suka ja su zuwa ga wannan batan to za su tsine musu sannan kuma za su rika roƙon Allah ya ribanya musu azaba Allah kuma daman haka zai ribanya musu azaba to da wanda zai yi kira zuwa ga bata to yana da zunubin wanda yayi kira wanda ya batar kuma duk wanda ya bi wannan tafarkin yana samun kamasho a kansa shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake cewa man da'a ila hudan kana lahu min al ajri mislu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alaihi min al ithmi mislu athami man ittaba'ahu la yanqusu zalika min athamihim shay'a wanda duk yayi kira zuwa ga shari'a ya kira mutane zuwa ga shari'a to yana da lada kwatankwacin ladan waɗanda suka bi shi akan wannan kiran nashi kuma ba tare da wani abu na ladan su ya ragu ba ladan su za a rage a bashi ba nasu za a tsakuro a bashi ba a'a nasu yana nan cikakke za a bashi nashi sannan kuma a ƙara masa wani makamancin abinda aka ba wancan wanda ya bi shi haka nan wanda yayi kira zuwa ga bata shi ma yana da zunubi yana da laifi kwatankwacin laifuffukan waɗanda suka yi koyi da shi suka bi shi ashe kaga ba karamin bala'i bane ba karamin annoba bace a ce mutum ya assasa banna ko yayi kira zuwa ga banna a rayuwarsa har ya batar da wasu mutane akan wannan har alkiyama ta tashi matukar wannan laifin yana nan to za a ci gaba da rubuta masa zunubi a lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rubuta masa takarda da yake ce masa aslim taslam fa in tawallaita fa inna ma alayka ismul arisiyin yace ka musulunta ka samu kubuta in kuma ka juya baya ka kiya to duk laifuffukan mabiyanka yana kanka wato za a rubuta maka duk laifuffukan waɗanda suka bace saboda kai saboda shugaba ne shi in yau yace ya musulunta to za a samu da dama daga cikin mabiyansa za su musulunta amma in ya ki musulunta to da dama za su kafe saboda shugaban su bai musulunta ba annabi yace to in ka kiya to za a rubuta maka laifuffukan mabiyanka shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama yake fadar cewa ma min nafsin tuqtalu zulman إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل لانه اول من سن القتل النبي صلى الله عليه وسلم يقول باب وتري اذا كشي بس زالنشي فاشي دان ادم نفرقو wancan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam guda biyu da suka yi rigima ɗaya kashe ɗaya to wannan da ya fara kisan duk wata rai da za a kashe a duniya yana da kamashinta har zuwa tashin kiyama domin shine farkon wanda ya sunnanta wannan kisa kamar yanda ya kashe waccan rai ma'asumiya wacce bata cancanci kisa ba ya kashe ta to da zai samu wasu ma zai iya kashewa saboda haka wannan iradar jazima da yake da ita a zuciyarsa sai ta tsaya qamat maqamal fi'il tam kamar ma yayi shi yasa Allah ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa kaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa kaannama ahya an-nasa jami'a saboda haka ne Allah ta'ala ya rubuta bani isra'il cewa dukkan wani wanda ya kashe rai guda daya ba tare da gaskiya ba tare da wani abu na gaskiya ba ba tare da barna ba to fa ka annama qatala an-nasa jami'a kamar ya kashe duk mutane ne wato tunda yayi daya to zai iya kashe kowa ma to kamar ma ya kashe ne fa ka annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha wanda kuma yayi dalilin wata rai ta rayu to shi kuma kamar ya raye duka mutane ne gaba daya to haka musulunci yake nunawa wanda yayi kira zuwa ga barna to yana da laifin waɗanda suka yi aiki da wannan barna wannan yana nuna maka munin bid'a a musulunci shi yasa har kullun ake jan kunne ga dukkan wani wanda yake ma dugun bid'a ne akan cewa ya bari saboda hatsarin koda ya mutu ba iya laifin da yayi kadai zai tafi da shi ba matukar wannan bid'a tana nan ana aiki da ita yana ci gaba da samun kamashi shi yasa tuban wanda yayi assasa bid'a wanda yake kira zuwa ga bid'a tuban sa ba kamar tuban ɗaiɗaikun mutane bane masu laifi kamar a ce wannan ya sha giya a ce ya tuba ko wancan yayi zina a ce ya tuba a'a shi tuban sa bayan duk ya zo da sharuɗan da wancan zai zo da shi yayi nadama kuma ya dau alƙawarin ba zai sake ba kuma ya bar laifin nan gaba nan take to bayan wannan kuma dole ne sai ya fito ya bayyana sai ya fito ya bayyana ya ce abinda da ya fada ya ce ayi musulunci ne ko addini ne yanzu ya gane ba addini bane shiru ba zai yi ba wannan shine sharadin da Allah ta'ala ya kafawa ahlul kitabi wadanda suke boye abinda Allah ta'ala ya saukar na gaskiya إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون سيتم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم كاغا باكوي ستوب بشيكنا الأمر ياكاري سيسن يجاركما وأصلحوا سيسن يجار أبن سكباتا وبينوا كما سنفتو سن يبياني cewa jiya bid'a muke koya muku yau kuma sunna ce zamu koya muku dole su yi wannan bayani idan ba su yi wannan ba to ba su cika sharuɗan tuba ba kamar munafikai ne kaga su ma tuban su ba irin tuban kowane mutum bane innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira Allah ce illal ladzina tabu wa aslahu wa atasabu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin فسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما kaga ubangiji bai ce kawai su tuba ba sai sun tuba sannan kuma wa akhlasu dinahu wa atasamu wa aslahu sun gyara abinda suka bata da can suna barna a doran kasa yanzu sai su sun yi gyara wa akhlasu dinahu wa atasamu billah sun rike Allah da can sun rike wasu ba Allah ba suna ganin su za su tsaya musu sun saki wadancan sun da sun rike Allah sannan wa akhlasu dinahum lillah sun dawo sun yi ikhlasi wannan riya da abinda suke yi na ayyukan da suke yi dan a gani in za wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila sai sun bar wannan shine wa akhlasu dinahum lillah to sannan a karbutu ba to haka nan dan bid'a malamin bid'a ba zai yi ba kawai shi kadai a daki ya ce ya tuba shi kadai ya daina yin abubuwan da yake na bid'a shi kadai amma ba tare da yazo ya ga yawo mabiyansa cewa abinda yake koya musu ba da bid'a ne kuma tuban sa ta yi ba zai yi ba sai yayi bayani in ba haka ba li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzar alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun abinda da suke dauka yayi muni kwarai da gaske Allah ta'ala ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci darul islam wani shago mai namba Aisha shida Lau Shopping Complex daura da randa ba nauti kasuwar runti Bauchi Bauchi sai Najeriya ita ce jira muku wannan MP3 ga number wayar mu ga wasu bukatun neman mu akan number waya kamar haka 0800 600 3 2 2 7 5 ga namba a cikin harshen turanci 0806030 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi